Sashin Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga birnin Kwannin Jamhuriyar Nijar akan mitoci 16, 21 da 25. Ana iya samu mu a kodayo sha duniyar gizo a voahausa.com ko sashinhausa.com. Masu sauraron mu Haruna Maman Bako ne ya kullo muku a shirin mu na hantsi na wannan ranar wanda zai zo muku daga nan birnin Kwannin Jamhuriyar Nijar da taimako option muryar Amurka da ke birnin mai saboda annobar coronavirus ta kai ga rufe ma'aikatu da dama a kasar Amurka ciki har da babbar hedkwatar mu da ke birnin Washington DC. A cikin shirin na yanzu za ku ji cewa a wani sabon yunkuri na tada noman auduga a tarayyar Najeriya, gwamnatin kasar ta bayar da wani tallafi ga ma'auduga a jamhuriyar Nijar. Mazauna karkarar Buza da ke jihar Tawa sun koka game da lalacewar hanyoyin zirga-zirga da ma rashin su a waɗansu wurare, al'amarin da ke shafar harkokin su yau da kullum. Haka kuma muka sake komawa a tarayyar Najeriya, za ku ji cewa hukumar alhazan kasar ta kaddamar da shirin adashen gata ga maniyyata zuwa aikin haji. Za a ji muhimmancin wannan adashen. Akwai shirin kowa bar gida da sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar, sannan mukammala da sharhin muryar Amurka ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma dukkanin su za su zo muku ne bayan na mai da ku a Washington DC domin ku saurari labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makiri. Kamuwa da coronavirus da shugaban Amurka Donald Trump ya sake karkatar da gangamin yakin neman zaben Amurka akan batun annobar kasar da take kan gaba, wurin yawan kamuwa da cutar da sama da mutum miliyan 7,400 da kuma mace-mace sama da 209 a cewar jami'ar John Hopkins. Wakilin muryar Amurka Brian Pardin ya faɗa cewa Amurkawa na bayyana mabambantan ra'ayoyi, yayin da wasu ke tausaya wa shugaban kasar, wasu kuma na zargin shugaban ne da yi wa annobar rikunsa kai nan kashi da kuma rashin biyewa sharuɗoɗin lafiyar jama'a. A ƙarshen mako, magoya bayan shugaba Trump sun taru a gaban asibitin soji na Walter Reed da ke jihar Maryland, yayin da ake masa jinyar coronavirus, inda suke masa addu'a Allah ya bashi lafiya cikin gaggawa. Alexander Bush yana ɗaya daga cikin magoya bayan Trump.
He's strong, he's a fighter, so I have every hope, but I mean obviously they need to take every precaution.
Yace mai ƙarfi, mayaki ne, kana ina kyautata masa zato sosai, amma ina nufin a bayyane yake akwai buƙatar yin takatsantsan. A wani sabon binciken jin ra'ayin jama'a da Reuters ya yi, ya nuna damuwa da ake nunawa game da lafiyar shugaban kasar ba zai taimaka masa ba wurin neman sake zaɓen shi, yayin da har yau ɗan takarar Democrat Joe Biden yake ƙara samun nasara, inda yanzu ake da ratarar kashi 10 cikin 100 da Biden ke gaban Trump. Hukumar yaki da cututtuka masu yaduwa ta Amurka CDC ta faɗa a jiya Litinin cewa COVID-19 ka iya yaduwa ta iska, ganin yadda ƙwayar cutar na iya daɗewa cikin iska sa'o'i da dama, kamar yadda ƙwararru ke bayyana damuwa akan kiwon lafiyar jama'a da cewa yana yiwuwar cutar na yaduwa ta iska. Shawarar CDC na zuwa ne makonni 2 bayan da hukumar ta wallafa wani labari daga baya ta sauke game da irin wannan batu da ya tada muhawara akan yadda cutar ke yaduwa. A cikin bayanan na jiya Litinin, CDC ta ce akwai shaidar da ke tabbatar da mutane da suka kamu da COVID-19 ka iya yaɗawa sauran mutane da suka ba su nisan taki 6, amma a cikin wuri da babu hanyar da iska ke fita. Ta irin wannan yanayin, CDC ta ce masana kimiyya sun yi imani cewa za a iya kamuwa da cutar ko da ɗan ƙanƙanin yawo daga mutum ko wasu abubuwa kamar feshi daga mutumin da ya kamu da COVID-19 ya isa ya yaɗa ƙwayar cutar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sama da fursunonin mayakan jihadi 100 ne aka sake a kasar Mali a cikin wata musayar da aka yi da wani ɗan siyasa da kuma wata ma'aikaciyar jin kai 'yar Faransa. Kamfanin dillancin labaran Faransa ya faɗa cewa an tattauna batun sake madugun 'yan adawan Mali Sumaila Sise da ma'aikaciyar jin kan kasar Faransa Tofaya Petronin ne a ƙarshen mako. Sise mai shekaru 70 a duniya da ya zo na biyu a zaɓukan shugaban ƙasa sau 3 yana cikin gangamin yaƙin neman zaɓe ne a tsakiyar ƙasar a cikin watan Maris, tare da wasu mutum 6 ne aka yi garkuwa da su a wani hari da aka kashe mai tsaron shi. Ana kyautata zaton Sise da tawaggarsa dai suna hannun ƙungiyar mayakan jihadi ne da ke da alaƙa da Al-Qaida. Ana sa ran 'yan bindigan da ke garkuwa da Sise su ma suna buƙatar sako mutumin su da ke ɗaure a gidan yari a hannun gwamnatin Mali a cikin 'yan watannin nan, a cewar kamfanin dillancin labaran Associated Press. Wata kotun Amurka ta umarci gwamnatin Iran ta biya dala biliyan 1 da miliyan 400 a matsayin jan kunni da kuma diyyar barnan da ta yi wa iyalan tsohon ma'aikacin hukumar binciken manyan laifuka ta FBI wanda ya bata yayin wata ziyara a wani tsibirin Iran a cikin watan Maris shekarar 2007 a hukuncin da aka zartar a makon da ya gabata. Alƙalin wata kotun gunduma ta Amurka, Timothy Kelly, ya ce ya tabbatar da shawarar da ƙwararru na musamman suka bayar cewa a baiwa iyalan Robert Livingston dala miliyan 107 kana da kuma biya dala biliyan 1 da miliyan 300 a matsayin jan kunni.
Labarin duniya kenan kuka saurara daga Washington DC. Za mu bude taskar rahotanninmu ne da tarayyar Najeriya, inda a wani sabon yunkuri na tada noman auduga a kasar, gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayar da wani tallafi wa manoman audugar kasar domin farfado da noman audugar. An dai dade ana noman auduga a tarayyar Najeriya, amma noman ya kasa bunƙasa sakamakon matsalar rashin samun tallafi da manoman audugar ke fama da shi. Wani shugaban kungiyar manoma Abduga a tarayyar Najeriya, Alhaji Muhammad Saleh Gwalam, ya bayyana halin da ake ciki da kuma abinda ya kamata a yi a wannan rahoton da wakilin muryar Amurka Ibrahim Al-Azizi ya aika mana daga Yola.
To ya koshi ma me ke jawo matsalar da kuma yadda za a farfada da noman Abduga a yanzu? Alhaji Muhammad Saleh Gwalam da ke zama shugaban kungiyar manoma Abduga a jihar Adamawa ya yaba da wannan yunkuri na gwamnatin tarayya wanda ya ce zai taimaka matuƙa domin tada komalar tattalin arziki.
Domin an watsar da maganar noman auduga shekaru da dama da suka shige, domin me ake alfahari shi kannan shine maganar man fetur.
A da kenan.
A da. Man fetur nan bai tono ba ai. Sai da wannan dukiya da jari na auduga kafin wannan man fetur din kama aka so mu taso shi. To dan adam kullun yana da son sauki. Lokacin da aka ga man fetur ya fara zuwa sai ka watsar da maganar auduga, wanda yanzu in ka samu yaro dan shekara 20 ko 25 an kace masa auduga sai ya bai sama mai ayi kira
auduga.
Alhamdulillah da Allah ya ba mu wannan shugaban kasa na yanzu ya zo da niyan bunƙasa aikin gona, shine ya farfado da maganar noman nan har wanda ya zuga audugar ta zo kofar gidan kowa, sai dai wanda ya zama rago ko kuma bai da buƙatar cin gaban kansa. Abin da nake faɗa shine a wannan wasu lokuta can in zaka noma auduga baka san ina zaka ga asayi ba ma a ba sai ma babu. To yanzu Allah ya taimake mu, sai shugaban kasar da yanzu sai ya ce to yana so uniform daga soja har kasar da uniform dan sanda immigration custom, mun daina san uniform daga kasar waje, yanzu mu za mu noma albarkar da Allah ya ba mu kasa mai albarkar da mu za mu noma audugar mu, mu za mu gurza ta, mu za mu saka mu kowa ya uniform din sa mai yin riga kamar yadda kai takar nan mikir nan duk ai da audugogin mu ba na wata kasa ba kuma. To kaga wannan da aka yi sai suka ce to ina babban bankin na Najeriya ba da tallafi ai wannan aiki, kamar idan ka samu na kafa
wato yanzu an bada tallafi kenan,
an bada tallafi
ita bankin Najeriya,
babban bankin Najeriya
su wato domin talakawa ina nufin manoma a tsana audugan suna kokan kanciya su fa san gaje da gafara sa ba su ga kako ba, rijiya ta bada ruwa gugana ne mahalawa.
To ni dai na ga kafan kuma ni ga sai ne ko muna nan muna tatsan nono
tunda kun shi gaban ne
kuwa ma ya shafe shi
wata kida da ku ake yi
eh akwai dalilin da yasa na faɗi haka, dalili shine duk wanda yake manomi auduga ne na zahiri bana ni na gani da ido na an doki kayan noman nan irin auduga, maganin feshi, nefsan feshi, kai duk abinda za a yi don a noma auduga CBN ta taimaka muna don mu wannan noma
kan shi gabanin kenan
karshen nan kutan ta bayar ne ai don a raba manoma
a kullum. Akan samu tashi-tashin hankula tsakanin makiyaya da manoma a Najeriya wanda wasu lokutan kan ma jawo sa rayuka da kuma dukiya. To wai ko me ya kamata a yi domin magance wannan matsalar? Hai na yau dai ga shugaban manoman audugan.
Duk fitinu-fitinu da ka ji ana yi ba mafi yawanci manoman cikin gida da makiyayan cikin gida ake wannan babban fitina. Manoman cikin gida da makiyayan cikin gida akwai wannan dan ta'adi na san ka ai wannan shanun buba ne ya ci gonata. To ba faɗa sai da sai ce ina jawo jawo shanun buba na kama su a gonata a kira baban shi sai a kira baban sai baban yazo eh to lalle sai mu je mun gaba na sai a ji a duba barna. To wannan gona an maka ta'adi ya kai naira 30, to yanzu kai hakuri zan baka naira 20 saboda ta zamantakewa,
sai
ba da naira 20 sai aka ci wannan magana. Kaga maganar sara da adda harbi da bindiga ba ina matsala take, ita ce lokacin da ban kwashi amfani na ba, wani mutum ne wanda ya fito daga wata uwa duniya da ban san shi ba, shi bai san ni ba, shi ya fado cikin gonan nan, saboda haka komai zai iya yi mini saboda abu biyu. Na farko bai san ni ba, san shi ba.
na biyu ya shigo ba da cikin kwanciyar hankalin sa ba in ka duba bayan shanun sa ba mata ba da ba jika daga shi sai shanun nan sai bindiga sai kuma kamai su yake tafiya su sirara
kuma koma da menene fata ko shine Allah sa su ma wannan ma ake tunawa da su Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya
To yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda mazauna karkarar Buza dake jihar Tawa suka koka game da lalacewar hanyoyin zirga-zirga yayin da waɗansu sassa ma ake fama da rashin hanyoyin kwata-kwata lamarin dake shafar harkokin jama'a na wannan yanki ne yau da kullum musamman a irin wannan lokaci na tattara amfanin gona a yayin ziyarar da ya kawo takanasta Kano a ofishin muryar Amurka a birnin Yamai hakimin garin babban Katami Alhaji Ila ya buƙaci mahukunta da su dubi wannan matsalar da Ido Rahama kabaran da za a yi karin bayani a hirarsu da Suleiman Mun Barma
babban matsalar mu hanyar da ta tashi da garin Buza ta zo Dugunnun ta zo Zangon Hashi ta zo Wasarar Mumbe ta zo Kidire ta Yamma ta zo Kidire ta Gabas ta zo Kwaran Kaura ta iso garin babban Katami da nan ta hai ta zo kuguntawa ta zo kirjanki ta zo gidan malam ada ta zo danduna ta zo ugutawa ta zo ma'alli ta zo dikitan ta zo tsuraka sai koraha cikin rijin maradi department da kwan wannan hanya mutukar gaya komin ilban tabuza da komin rolan babban katani suna matukar san wannan hanya gwamnati ku taimaka muna kuma hanyar da an kai daga garin Buza ta zo ta gotake ta zo babban katami ta yanki yanzu in mota ta tashi da nan birnin Yamai ta gotake ne take aje kaya to muna kira ga gwamnati a kula da waɗannan hanyoyi a gyara mana su su ne ta ci mana tuwo a ƙwarya
wani irin cikas ne rashin hanyoyin nan yake haddasawa harkokin ku na yau da kullum
cikas ba ka ga yanzu kamar mu yanzu lokacin mutanen karkara kaka ta yi rashin babu motar da ka zuwa a sayo amfanin gona da daraja motoci ba su zuwa sai yan katare suna nan da ake cewa masu awon hatsi sai da suka ga rama to kai ko ba kauye kana sayan dan kudin kashiya sai ka sayar haka nan na kashe to amma inda akwai motoci yanzu a ce mota da nan ya mai za ta tashi ta zo ta sayo amfanin gona kaga da abun mutanen karkara za su ji dadi
ba ku da wasu mutanen da ke wakiltar ku a majalisar dokokin kasa
muna da dibitoci mun taba kai an yi mun wata hanya wadda ita ce ka ji na ba da labari ta hitar ga Buza ta zo ta gotake sai iso babban katami to yanzu tsakanin babban katami da ta gotake ta yanki kamar mota in ta shiga da nan birnin Yamai in ta zo can ta gotake da nan take aje kaya to kaga akwai cikas
yanzu za ka yi Alhaji Ila shugaban kasa Isu Muhammadu watakila yana sauraron ka menene sako kan wannan matsala da ka zo da ita
to sakon da nake dauke da shi musamman waɗanda zan fara da su dibitocin mu na department Buza
ɗan majalisar dokoki
musamman Algadi Atta Biya Muradi Abdulnasir Shaulani akwai Hamma Assa akwai Aliyu Abdulsali su ne dibitoci na department Buza
na'am
ina fatan kuna sauraron wannan magana tau da fatan ku shayi muna hawaye mu har ku zo inda shugaban kasa ku gaya mai da mai jiran gado yanzu wanda wanda duk Allah ya ba duk Allah ya biya muna wannan bukata tamu ta wannan matsalar hanyoyi shine gare ni babban koki na kenan
a halin yanzu za mu sake koma a tarayyar Najeriya musamman a jihar Kano inda hukumar alhazan Najeriya na kun ta kaddamar da shirin adashen kata ga maliyata zuwa aikin hajji an kirkiro da tsarin ne da nufin baiwa marasa karfin tattala arziki da ke muradin halartar aikin hajji domin soke faraliya kasa mai tsarki cikin sauki alhaji Nura Hassan ya kasai shine kwamishina mai kula da ma'aikata da harkokin kuɗi
kuɗi a hukumar kula da aikin haji ta tarayyar Najeriya ya yi ƙarin haske game da wannan tsarin asusu a shirarsu da wakilin muryar Amurka a Kano Muhammad Ibrahim Kwari.
Shi wannan dashin gata ko asusun gata manufar shi shine cewa muna so mu ga cewa aikin haji a Najeriya in mutum zai je ba sai ya je ya sai da wata kadara ta shi ba sannan ya hada kuɗi ya tafi, a'a muna so dai a hankali duk mai bukatar zuwa aikin haji ko wanda ya yi aikin haji ya dinga aje kuɗi a hankali yana sa asusa a hankali ana tarawa har zuwa shekarun da ya ga cewa ya hada kuɗin aikin hajin zai iya sa ko ya yi ko na shekara uku ko na shekara biyu ko na shekara biyar har ma shekara goma so da ta hankali sai ka ga cewa yau da kullun yana tarawa har ya kai ya tara kuɗin aikin haji ya samu dama zuwa aikin haji. Saboda haka manufar shi shine cewa muna so dai mu sauƙaƙa wa dukkan alhazan Najeriya cewa mutum ko kana aiki ne ko kana wata karamar sana'a ko kana da kuɗi ne za ka iya tara kuɗin aikin haji a hankali har ka je.
To wannan tara kuɗi yaya tsarin fasalin sai yake? Misali hukumar alhazai zan kawo a ringa ajiye mun kuma nawa ya kamata in ringa kawo?
To yadda tsarin yake dai mun haɗa gwiwa ne da bankin nan da ake kira bankin Jaiz Bank na wanda suke mai nasa kan harin musulunci. Saboda haka muna hada gwiwa ne tare da su. Mu ne masu asusun, su kuma su ne masu ajiyar, domin su ne doka ta gwamnati ta bawa ikon ajiye kuɗi. Saboda haka idan kana so ka shiga tsarin zaka iya shiga ta hanyoyi kamar biyu ko uku ne. Na farko dai ko ka je wajen bankin su kansu. Ka je in Allah idan ka gaya musu cewa kana so ka bude abin nan asusun aikin haji ne za su bude ma. Suna da reshi a kusan duk kowane kwana da kuma loko na Najeriya. Na biyu kuma zaka iya zuwa kuma hukumar jin daɗin alhazai na jihohi ka gaya musu in Allah da za su bude ma. Duk wanda yake zuwa aikin haji dama ya sai da ya tashi biyan kuɗin shi yakan je wajen hukumar jin daɗin alhazai ta jihohi ne ya biya. Suna da center office a ko ina a local government. To tsarin da har yanzu yana nan abinda zaka yi kawai ko ka nemi center office din na local government naka ka ce kana so ka bude wannan asusun na adashin gata na aikin haji ko kuma ka je bankin jihar duk wanda ya ma zaka iya yi.
To insha Allah za mu kawo muku ci gaban wannan hira da wakilin mu Muhammad Ibrahim Kwari yayi da Alhaji Nur Hassan ya kasai kwamishina mai kula da ma'aikata da harkokin kuɗi a hukumar kula da aikin haji ta tarayyar Najeriya. Yanzu kuma lokaci ne da Abdulaziz Adili Toro zai gabatar muku da shirin Kowa ya bar gida.
Kowa ya bar gida? Gida ya bar
gida.
Kowa ya bar gida, ka gida ya bar shi. Shiri ne da zai tattauna da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin samun sauyin rayuwa da kuma ƙoƙarin da suke yi wa al'ummarsu domin samun ci gaban jama'arsu. Bari mu bar bakuwar tamu ta gabatar da kanta. To gare ki Malama Mary.
Sanana Mary Akila Adamu daga Kaduna State, Jama'a Local Government, Nigeria. Na zo America domin karatu ne. Gidana yana karatu a seminary, Luther Seminary a Minnesota. Da zai yanzu ya mutu nan domin yin karatu. Ya, pastor.
Yana karatu zama pastor?
Ya.
Ok. To, malama mai yake ciki to daga Kaduna. Shekara nawa kenan da kin baro Kaduna?
Na shekara na biyu kenan domin mun bar Nigeria August 11. 2018.
Kina aiki a kin kizo kakin ki baro Najeriya?
Dama ina makaranta, na gama makaranta kenan. Sai muka zo nan.
To ya ke ga rayuwa a nan Amurka?
To, rayuwa dai a nan rayuwa ce wata kasa bambam da gida domin ba za mu haɗa inda zai ga sun establish sun shirya rayuwarsu yadda zai taimaka musu. Sarga sun yi gaba da shi yadda ya jamu a gida rayuwa take a nan. Sun shirya rayuwar su yadda zai kawo ginuwa da taimaka musu domin in kana nan ba za ka taɓa rasa abin yi ba. In karatu ne sun shirya shi yadda za ka yi karatu. ‘Ya’yanmu kuma sun sa karatu dai sai dai wanda ke son yin karatu ko ba ka son yin karatu dole ne ka yi domin akwai amfanin yin karatu. Rayuwa a nan ba dinduna ga wani. Ba kaman gida ba. A gida za ka gan yara ba sa son yin karatu zai zama ba wanda zai kula. Amma nan gwamnatin nan sun sa yara a gaba dole yaron ka ya je karatu.
ikon Allah. To kina nan tare da mijinki kuma da ɗiyanki ko?
Ya, muna nan dukan mu.
Ku nawa ne a nan a yanzu a Amurka?
Mu uku ne.
Ku uku, Allah sarki. To ke gamsu da yadda ake gudanar da harkokin rayuwa na Amurka?
Kamar da na yi bayani da fari, sun tsara abubuwa yanda zai kawo mu tsara yansu daɗi. Sannan a nan babu rogo ba zai iya zama nan ba, in kana rogonci ba za ka iya ba, dole ne ka tashi sai ka nema abin da zai taimake ka a cikin rayuwa, kuma in kai cikin ikon Allah za ka gan ka yi nasara.
Ya kiga yanayin siyasa a Najeriya yanzu haka?
Yanayin siyasa a Najeriya shi ne gaskiya akwai matsala. Matsalan shi ne masu siyasa za su faɗa da sun zo campaign, abin da sun faɗa nana daban da abin da bayan sun ci zaɓe su gudana ba gaskiya. Kowa dai son ran shi yake yi da abin da dai zai kawo mashi cin gaba, shi kadai ba sa juya baya, ba sa tuna da baya, ba kamar yadda za ka gani a nan as in responsibility and accountability babu a gida ba kamar nan ba.
To gani me yasa babu yan wannan tsari a can?
A gida accountability babu tsoron Allah, na biyu kuma ba sa tuna da amanan da suka dauka, ba sa tuna da jama'a da sun zabe su.
Iko Allah.
Because in suka samu ta su manta da jama'a da sun zabe su, ba sa tuna alkoholin da suka dauka, ba za su tuna su cika ba.
Yanzu haka idan shugabanni wanda ke jagorancin gwamnatin Najeriya suna sauraron ki, wani sako gare ki na musamman zuwa gare su?
Sako na zuwa gare su shi ne su tuna da cewa Ubangiji na kallon su, ya ba su zarafi su yi wannan shugabanci, kuma dukkan shugabanci da suka samu ba kashin kansu ba ne. Mun san wasu za su ganka bin kuɗin su ne ya ba su, amma ba haka ba ne, Ubangiji ne ya yarda su samu wannan matsayi. Sannan kuma watan wata rana za su ba da lissafi a gabansa abinda yadda suka yi shugabancin da ya ba su.
To mun gode kwarai Mary Akila, yar asalin kasar Najeriya da ke nan jihar Maryland. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya yarda. Mun gode.
To Abdulaziz Adili Turu an gaishe ka, sai Sulaiman Muna Barma zai zo muna a halin yanzu dauke da sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar.
Zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lebanon, wacce ta ruwaito cewa gwamnatin Nijar ta bayyana aniyar ci gaba da rufe iyakokin kasar ta ƙasa a matsayin wani bangare na dokar taɓacin da ta kafa a fannin kiwon lafiya da nufin daƙile yaduwar cutar coronavirus, yayin da jiragen sama ke da 'yancin sauka da tashi a ƙasar. Jiragen ta ce idan aka ci gaba a haka, talaka ba zai sami sukunin ƙetarawa zuwa ƙasashe makwabta ba. Jaridar Le Sahel na cewa ministan kasar Saudiya mai kula da nahiyar Afirka Ahmad bin Abdulaziz Katan ya gudanar da ziyarar aiki a Niger. Da farko sun gana da shugaba Isuhu Muhammadu a ranar Lahadi a fadarsa, inda suka tattauna akan rikicin kasar Libya da batun yaƙi da ta'addanci. Jaridar ta ƙara da cewa ministan ya ce kasashen Niger da Saudiya za su saka hannu akan wasu yarjejeniyoyin da suka shafi fannoni da dama a yayin wannan ziyara. Jaridar Le Courrier na cewa a yayin da mukaddashin magajin garin Yamai Muktar Mahmudu ya kuduri aniyar shiga zaben kananan hukumomi na ranar 13 ga watan Disambar 2020, mazauna babban birnin na jamhuriyar Niger sun fara nuna buƙatar a gudanar da bincike domin gano irin wainar da aka toya a zamanin mulkinsa. Jiran ta ce a tsawon shekaru sama da uku na riƙon ƙwaryar da ya yi a ma'aikatar magajin gari, alamu na nunin Muktar Mahmudu da muƙarrabansa sun ci karansu babu baka. Dalili kenan jama'ar Yamai ke fatan ganin an haska fitila don tantance gaskiyar lamari. makarkare sharhin da jaridar Air Info wacce yake cewa a yayin da ake shirin komawa ajin karatu a ranar 15 ga watan Oktoba da muke ciki, wani wanda baya so a ambaci sunansa ya bayar da kyautar guraben karatu kimanin 52 domin marayun garin Agadez da kewaye. Jaridar ta ce yaran da za a baiwa wannan dama za su karanci ilimin zamani, sai rukuni na biyu na waɗanda za su yi karatu a fannin amfani da na'ura mai kwakwalwa, yayin da rukuni na uku zai kunshi yaran da za su koyi ɗinkin tela. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Masu sauraron mu, za mu kammala shirin ne na wannan lokaci da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
Amurka ta yi amfani da yancin ta a ƙarƙashin dokar Majalisar Tsaro mai lamba 2231 ta sake dawo da takunkuman Majalisar Ɗinkin Duniya akan Iran, ciki har da haramcin makamai da zai ƙara aiki a ranar 18 ga watan Oktoba. Shugaba Donald Trump ya kuma ayyana dokar shugaban ƙasa da ke kakaba sababbin takunkumi da haramcin fitar da kayayyaki akan wasu kayayyaki fiye da dozin ɗaya, da kuma wasu ɗaiɗaikun mutane da ke goyon bayan shirin Iran na nukiliya, makamai da kuma duk wasu ayyuka da suka shafi makamai. A wani taron manema labarai, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya bayyana dokar ta shugaban ƙasa a zaman wata sabuwar hanya mai ƙarfi ta jaddada aiki da dokar haramcin makamai ta Majalisar Ɗinkin Duniya, da kuma dora alhaki akan waɗanda ke neman take takunkumin na Majalisar Ɗinkin Duniya.
Our actions today are a warning that should be heard worldwide. No matter who you are,
yace a yau kasashen mu na gargadi da ya kamata a ji shi a duk fadin duniya. Kowane ne kai, idan ka saba dokar haramcin makamai ta Majalisar Ɗinkin Duniya akan Iran, to kuwa za ka iya fuskantar takunkumi. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Kelly Craft ta bayyana cewa Amurka ta dauki matakan baya-bayan nan ne bayan da Majalisar Tsaro ta kasa tsawaita dokar haramcin makamai akan Iran.
As I have said repeatedly, when it fails, we will not. False hopes on part of the Security Council members
that ce kamar da na sha fada, idan ya kasa mu ba za mu kasa ba. Sare da babu tushe daga bangaren Majalisar Tsaro cewa shirin nukiliyar Iran kan iya hadawa da kudirin Iran na nukiliya ba zai zama uzuri ga sauran membobi ba na sake kakaba takunkumi daidai da tanade-tanaden da aka tsara a doka mai lamba 2231. A yanzu muna sa ran cewa dukkan kasashe da ke karkashin Majalisar Ɗinkin Duniya za su cika nasu aikin da doka ta tanada, su kuma saka takunkumi akan Iran. Mai baiwa shugaban ƙasa shawara akan sha'anin tsaro Robert O'Brien ya bayyana cewa kokarin Amurka da dawo da takunkumin Majalisar Ɗinkin Duniya akan Iran, idan har shugabancin majalisar ya kasa tsaye da gemu akan kudurinsa, shine muhimmin al'amarin da yasa Amurka ta amince da shirin na nukiliyar Iran a shekara ta 2015.
The Iranian regime has repeatedly lied about its nuclear weapons program, its archive, and denied access to international inspectors.
Yace gwamnatin Iran ta maimaita ƙarya akan shirinta na makaman nukiliya da ma'adininta, kana kuma ta ki bari masu dudubawa na ƙasa da ƙasa su gani. Matakin da aka ɗauka a yau babban sako ne ga gwamnatin Iran cewa sam ba za a lamin cewa wannan halayya ba. Haka kuma Amurka tana aikawa da sako ne zuwa ga al'ummar ƙasa da ƙasa, musamman waɗanda ke goyon bayan Iran, da cewa wajibi ne su kauce daga tafarkin ayyukan ƙasar ta Iran. A maimakon bata dukiya akan makaman nukiliya ko neman mamaya, kamata yayi gwamnatin Iran ta samar wa 'yan ƙasar abin da suke bukata da kuma abin da ya kamata a samar musu da zai kawo bunƙasar ƙasar, inji mai baiwa shugaban ƙasa shawara a sha'anin tsaro O'Brien. Shugaban ƙasa ya bayyana ƙarar cewa idan Iran ta zaɓi tafarkin zaman lafiya, Amurka a shirye take ta tafi tare da ita. Sharhin muryar Amurka kenan kuka saurara, wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, da haka muka zo ƙarshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga birnin Ƙwannin Jamhuriyar Nijar ta taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Haruna Mamman Bako ke ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin Ƙwannin Jamhuriyar Nijar. Masalam.